Kungiyar gwamnonin jihohin arewacin Najeriya ta ce ta dauki matakin maida almajirai zuwa jihohinsu na asali ne don samar da kyakkyawan kulawa yaran da ba su ingantaccen rayuwa. Shugaban kungiyar gwamnonin jihohin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce sun lura da yadda yaran da ake turawa wasu garuruwa don karatun allo sukan bige ne da barace-barace akan tituna wanda ya kasance da hadari a rayuwarsu.
Mu zancenmu na almajirai, mu gwamnonin arewa mun riga mun dauki mataki. Waɗansu ne wanda da suna amfani da almajirai lokacin da wannan annoba ya shigo, sai aka kore almajirai aka sa su a titi suna yawo. Mutum bai samu abinci ba ma balantana ya sai inda zai ke gwadi, gobe sai ka ji ana mutuwa, an cuce shi. In ma iyayen ba su a son su, gwamnati tana son su. Da mun bar su suna shan wahala, dole mu lura da su. Mu a Plateau duk sauran jihohi mun kai musu kusan 600, mu ma a Plateau an riga an kawo mana kusan 300. Kuma duka wanda aka kawo mana mun gwada su, wanda suka samu lafiya duka mun riga mun kai su hannun iyayensu. Wanda guda ɗaya ne kawai wanda muka same shi da wannan cutar, kuma yanzu yana kwanciya ana lura da shi, ba damuwa da shi. Makarantu an riga an bayar, gwamnati ta sa dole kowane mutum ya kamata ya je makaranta. In Allah ya yarda, idan annoban nan ya kare, ba wani jihar da za a ji labarin almajiri.
Gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalong, kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya. Barista Lawal Isaac da ke tare da kungiyar Jama'atu Nasrul Islam a nan jihar Plateau ya ce sun yi na'am da matakin da gwamnonin arewacin Najeriya suka dauka.
Gaskiya muna goyon bayan abin da ake yi game da maida almajirai su koma gidajen gudan iyayensu da sauransu haka. Dalilin ko shine wani abu da yake faruwa na wannan cuta na zamani na coronavirus ko COVID-19 din nan. Cuta ne wanda yake riga ta ba bai tsira ba, bantana wanda kuma yake yawo. A karatun Alkurani na wanda ake na allo da muka saba tun da can, babu inda aka ce sai yaro ya fita ya je yana yin bara. Bambancin kenan, karatu na Qur'ani daban, yin bara daban. Wannan bara da ake ai gwamnati tana fada ne da yin bara.
Mai sharhi kan lamura kuma dan jarida mai zaman kansa Shabul Mazadu yace tarbiyyar da yara za su samu daga iyayensu na da muhimmanci a rayuwarsu.
So da dama an ma yaran nan mugunta, so da dama an saci yaran nan, yaran nan kuma za su tashi da wani tarbiyyar da za su ga kaman duniyar kuma kwaki su. Za su iya shiga kungiyoyi kamar na su Boko Haram, ko su shiga kidnapping, ko su shiga wani mugun hali. Amma yanzu da aka koma da su ga iyayensu, idan iyayensu su je su rike su ji dadin iyaye, ga makarantu za su koma. A cikin yaran nan da ake ganin su, su ne gwamnonin gobe, su ne shugabanin kasan gobe.
A halin da ake ciki kuma, gwamnatin jihar Plateau ta sake gyaran fuska kan matakan da ta sanya don dakile yaduwar cutar coronavirus. Wanda a yanzu daga ranar Litinin zuwa Laraba jama'a za su kasance a gida, yayin da daga Alhamis zuwa Lahadi al'umma za su fita don gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.